Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Wa sauraron mu, assalamu alaikum da saduwa da ku yau Litini 19 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarin.
Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsanaki da adalci. Wani babban lauya a fadar shugaban kasar Amerika White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa. Kurdawan Syria na barazanar soma kai sababbin harhare akan dakarun Turkiya da ƙawayensu na Syria waɗanda suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Syria.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa Sufeto General ɗan sandan Najeriya ya gana da sauran manyan ɗan sandan ƙasar, inda ya bayar da umarnin a janye ɗan sandan da ke gadin ɗan siyasa, har ma da cewa
duba da matsalar tsaro da ƙasar ke ciki a halin yanzu, wannan umarni na janye ɗan sanda ya kunshi hadda jami'anmu da ke gadin manyan masu masana'antu.
Za kuma a ji cewa shugaban kungiyar ɗan sintiri ta farar hula ya ziyarci wasu makarantu a arewa maso gabashin Najeriya, inda ya ce
lokacin da na je na samu yarana a ƙasa suna aiki a ko'ina.
A jamhuriyar Niger kuma hukumomi ne ke shirin kafa wata katafariyar kasuwa a yankin da magara, inda jama'a za su saka jari.
Kina kowace shekara an aka ci riba, kowa ɗan kasuwa yana samu.
Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsanaki da adalci, amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen ƙasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa. Wakilin da hukumar ta tura don su yi nazarin zaben sun dawo mata da rahoton da ke cewa yayin da aka yi ta ƙarfafawa mutane su fito su jefa ƙuri'a kuma suka fito din, sai dai takaitawar da aka yi na 'yancin al'umma da kuma ƙayyade yawan 'yan takara sun takurawa zaben da yake ba masu jayayya da yawa a cikinsa. Yanzu haka dai duk alamu na nuna cewa shugaban ƙasar Rasha din na yanzu Vladimir Putin ya kama hanyar samun nasara akan wasu abokan takararsa su bakwai da suka tsaya zaben shugaban ƙasar. Shugaba Putin ya yi wa dubban magoya bayansa jawabi a birnin Moscow, inda ya gode musu kan jefa masa ƙuri'a da suka yi. Da aka tambaye shi ko zai sake neman ƙarin wa'adin shugabanci a zaben shekarar 2030, Putin ɗayan shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan maganar banza ce. Kuna zaton zan zauna a nan har sai na shekara 100? Wani babban lauya a fadar shugaban Amerika ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa, duk da kuwa ƙorafe-ƙorafen da shi Trump in ya yi a dandalinsa na Twitter, inda yake zargin jami'in da cewa yana cusa san rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Lauyan Toy Cobb ya ce duk da maganganu da hasashen da kafofin watsa labarai suka shayi kan wannan lamari, fadar White House ba ta da wani ƙuduri na ganin bayan babban jami'in binciken Robert Mueller. Trump dai ya zargi Mueller da cewa yana nuna san rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa na ƙoƙarin gano alaƙar Rasha da zaben da aka yi a Amurka a shekarar 2016 da kuma ko akwai wani yunkuri da shi shugaba Trump yake na kawo cikas a cikin yadda ake tafiyar da binciken. Trump ya ce yana mamakin ko me yasa Mueller ke da rikakkun 'yan jam'iyyar Democrat 13 da wasu hamshakon magoya bayan Hillary, amma ba ɗan jam'iyyar Republican ko ɗaya a cikin 'yan kwamitin binciken nasa. Sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa Trump ya kasa lura da cewa hatta shi kansa Mueller din yayi rajista ne a matsayin dan jam'iyyar Republican. Kurdawan kasar Syria na barazanar soma kai sababbin har-hare akan dakarun Turkiya da kawayensu na Syria waɗanda suka kwace ikon garin Afrin dake arewacin Syria wanda yake sansanin Kurdawa. Dakarunmu a cikin Afrin za su zama musu babbar matsala, a cewar wani babban jami'in Syria ɗan kabilar Kurdi Usman Sheikh Isa. Turkiya da kawayenta na Syria sun daka tutocinsu a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin bayan da aka rasa wani da zai ja da su daga mayakan Kurdawa na kungiyar PDU. Turkiya na wa kungiyar YPG kallon kamar wani bangare ce ta kungiyar Kurdawa ta KWP, wacce ta dade tana yaki akan ganin an sami kasar Kurdawa ta daban mai cin gashin kanta da zata da wani bangare gare na Turkiya. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da mutane 1,000 ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Mariel Franco. Masu shirya zanga-zangar sun yi amfani da na'urorin ɗaukaka aman sauti suna cewa muryata ba za ta yi shiru ba a lokacin da zanga-zangar ta kai har kan babban layin garin. An harbe Franco da direbanta a ranar Larabar da ta gabata a yayin da suke barin wani taro da aka yi na goyon bayan bakaken mata. Franco tana cikin 'yan majalisar gudanar da harkokin raye birnin Rio de Janeiro, kuma 'yar kare 'yancin 'yan tsiraru ce da ke kuma yawan magana akan muskunawar da 'yan sanda ke yi wa jama'a a unguwannin marasa galihu. Wani mataki da kasar Philippines ta ɗauka wannan watan na janyewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ya janyo zargin cewa kusoshin gwamnatin kasar na kokarin dakile gallazawar da aka ce shugaban kasar na yi da sunan yaƙi da masu safara da mugayen ƙwayoyi. A makon da ya gabata ne shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya janye dokar da ta bada damar kafa kotun, amma ofishinsa da kotu sun bada bayanai daban-daban. Ita dai wannan kotun da aka kafa a shekarar 2002 tana hukunta laifuka kamar kisan kiyashi da kuma laifukan yaƙe-yaƙe. Masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi zargin cewa yaƙi da masu harkar mugayen ƙwayoyi da shugaba Duterte yake, wanda ya kai tsawon shekaru 2, ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a hannun 'yan sanda.
Hafsat ɗan mai suru aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya gana da sauran manyan 'yan sandan na wanda suke kuma tsaron 'yan siyasa da kuma sauran wuraren da ake ganin lokaci ya kawo na kawo ƙarshen wannan al'amarin. Hassan Maina kaina gare ka.
Directly for the withdrawal of all police officers deployed to VIPs, political and public office holders.
Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Ibrahim Idris, ke baiwa kwamishinonin 'yan sandan kasar umarnin janye dukkan 'yan sandan da ke samar da tsaro ga masu riƙe da makaman siyasa a kasar, da ma sauran manyan mutane, duba da matsalar tsaro da kasar ke ciki a halin yanzu. Wannan umarni na janye 'yan sanda ya kunshi har da jami'anmu da ke gadin manyan masu masana'antu, manyan kamfanonin mai na kasa da kasa, da ma sauran manyan mutane, kuma dole ne a bi wannan umarni. Ko a baya dai, sai da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bada makamancin irin wannan umarni, to ko ta wace fuska masu sharhi kan sha'anin tsaro ke ganin wannan umarni? Shuaibu Mungadi na bin diddigin al'amuran 'yan sanda a Najeriya.
Shugaban hukumar ɗauka da horon da ɗaukar 'yan sanda, hukumar 'yan sanda ta ƙasa, wato Mike Okiro, wato ya taɓa bada wani bayani mai ban hirgita ga 'yan Najeriya. ya faɗi adadin ƴan sandan Najeriya kusan 370 da wani abu ne. Yace amma fiye da 150 ba aikin ƴan sanda na al'ummar Najeriya suke ba, an harhaɗa su ne da waɗansu manya-manyan mutane masu ruwa, masu hannu da shuni a Najeriya waɗanda su suke ma aiki. Kaga ƴan sandan dai ana kukan cewa ba su isa ba tun farko, kuma an kwace fiye da rabin su an baiwa waɗansu mutane ɗan ƙidayayyu a cikin ƙasa domin su tsare rayukansu, an ƙyale sauran talakawan Najeriya. To yanzu an samu wani ɗan sanda da aka haɗa da wani babban mutum, wato wanda ya yi ɓatan dabo, kuma babban mutumin da aka haɗa su har yanzu bai iya kawo inda ɗan sandan yake ba. Hukumar ƴan sanda ba ta yi ma iya nan wannan ɗan sandan bayani inda rayuwar ɗan uwansa yake ba. Wannan abu ya zama abin zargi kwarai ga al'ummar Najeriya. Ina ganin wannan ɓatan dabo da ɗan sandan ya yi shi ya jawo shi wato Ibrahim Idris ya bada wannan umarni.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda ƴan sandan za su tunkari wannan umarni na shugabansu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, har yanzu dai kan maganar ta tsaro, shugaban kungiyar ƴan sintirin farar kaya Alhaji Muhammadu Gana Abdullahi ya yi rangadin wasu makarantun arewa maso gabashin Najeriya, inda ya ce idan Allah ya yarda an kawo ƙarshen sace ɗalibai. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Tun ma dai kafin ɗaya ba ‘yan matan Cibau da kuma na babanin na makarantar Dabci a jihar Yobe, alƙaluma na ko nuni da cewa ɗalibai da dama ne walau aka ɗebe ko kuma aka kashe tun soma hare-haren Boko Haram yau fiye da shekaru 6, lamarin da ya sa yanzu hukumomin tsaro ɗaura ɗamara, inda aka ɗaura hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense alhakin kula da makarantu bisa tallafin sauran jami'an tsaro, kuma don gani yadda ma'aikin ke gudana a yanzu ya sa babban kwamandan hukumar a Najeriya Muhammad Gana Abdullahi ziyartar jihohin Borno, Yobe, Taraba da kuma jihar Adamawa, inda koyi bayana irin kokarin da zaratan jami'an hukumar ke yi domin cire tsoro da ma fargaba a zukatan iyaye da ɗalibai. Kwamandan ya ce tuni ma suka tura zaratan jami'ai fiye da 2,000 zuwa wasu makarantu a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe.
Shugaban ƙasa ya ba da umarni ta wurin ministan tsaron gida cewa dan abin da ya faru a Dabci da kuma Chibok ya kamata dan mu da ƴan sanda mu je mu ba da tsaro ga wannan makarantu da suke jihohin Adamawa, Borno da Yobe. Mun zagaya kuma mun sa ma'aikatan mu su fara tsaro a wannan makarantu. Na je mu da Gali, Gombe, Hong da kuma Song, kuma na ji arin cewa lokacin da na je na samu yara na a ƙasa suna aiki a ko'ina, kuma principal ɗin wannan makarantun mun zauna da su mun tattauna da su, kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su ƙara himma a yi wasu gyara domin a ƙara ba da tsaro.
Kuna ga kun ɗaura ɗamarar tunkarar waɗannan emini ga masu da ƙirba, ganin kan cewa sukan zo da muggan makamai da sun su, ko kuma akwai alamun kan cewa babu isassun ma'aikata, babu isassun kayayyaki, an ya ba ku dake ɗaliba gamo ba?
Insha Allah dai na san cewa ina muka alƙawarin cewa abin da faru a Chibok da Dabci insha Allah da wannan yaran mu da muka sa tsaron wayar makantun nan yaran, in Allah ya da bai saki faruwa ba.
To ko anya kulliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan mataki da aka dauka a yanzu? Architect Salatu Aminu Barkindo Baba, malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, wato Sifa Yola, na mako ganin wannan mataki kama iya taimakawa, to amma kuma tana ganin dole ne a faɗa da har zuwa sauran makarantu.
So wannan zai sa dai iyaye su ƙara kwantar da hankalinsu, inda suna ɗan janye ‘ya’yayensu daga makarantu na kwana haka na mata, yanzu zai ɗan kwantar musu da hankali su daɗa da tura yaransu makarantu na kwana. Gwamnatoci ya kamata su ƙara sa himma, yin hakan daga gwamnati abu ne mai kyau, ya kamata kuma su ƙara himma akan hakan ɗin. In ma da ko kila an ɗan kai wasu makarantu ne haka ko na boarding kawai, ya kamata har da ko day school ma hakan nan ya kamata a kai, don ba a makarantun kwana kaɗai ba ne mata suke, har da na je kaka dawo ma duka akwai mata. So ya kamata su ma a duba a ƙara samu a tuttura musu wayannan masu tsaro ɗin nan, so that su ma at least hankalinsu zai ƙara kwanciya, don ba wai ko sai dare ba ne kaɗai za su yi su je su kai musu hari ko farmaki hakan nan, ko da da rana ma in dai sun sani sun yi ta targeting gurin, sun ga tsaron gurin ba abu ne na wanda ya taka karya ba, za su iya su je inda sun san prone area hakan nan.
Architect Salatu Aminu Barkindo Baba kenan, wata malama a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta gaida Ibrahima, yanzu kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger, inda a kokarin su na haɓaka tattalin arzikin yankin da magaran. Hukumomin yankin sun kaddamar da shirin gina wata kasuwar zamani a ƙarƙashin wani kamfani, inda ƴan ƙasa za su saka jari. Tamar Abari, gare ki.
Alhaji Laminu Ammani shine babban darakta na zauren ƴan kasuwa ta jihar da magaran. Yayi ƙarin haske kan hannun jarin.
Kasuwa ce lalle ta zamani. Yaka ce ya kamata a sa wani kungu na kamfani wanda zai sha kurancin harkar take kasuwa. To wannan dai akan miliyan 500 karantata aka dauka za ka fata. Shine aka ba aka shawara da duka kungu na ƴan kasuwa na Meri na Shamu da Commerce da na Community. Aka ce to kowa ya difa abin da zai iya dauka. To dan dai zama na ƴan kasuwa ne sai aka ce to wannan society da za a yi ya kamata a ba da ƙarfi ƴan kasuwa na cikin jihar da magaram ya zamanto su ne masu ƙarfin jari a ciki dan saboda su yi ikon kasuwa. To haka aka ba su kishi 50 a cikin 100 na wannan capital. Dauran ƴan kasuwa zai dauki kamar 15, ita babban ma'aikatan magajin gari za ta dauki 25 cikin 100, shi ko gwamnati zai sa kashi 10 cikin 100.
Yaya ƴan kasuwa jihar da magaran suka karbi wannan labari?
Ƴan kasuwa sun fara zuba saboda koda wa'ansu ba wurin mu suka zo ba, suna da takardun su tun can wurin reunion da aka yi, amma muna gani wa'ansu suna kawo mu takardu har sun cika har sun sa kudin su cikin wannan banki da aka ba su lamba.
To ko menene ake nufi da shi hannun jarin? Musa Alhassan masanin tattalin arziki ne a Jami'ar da Magaran yayi fashin baki kamar haka.
Wannan capital king gabaki ɗayan shi misali in an ce kamar miliyar guda ne, kenan ana sai a ce a kawo miliyar guda akai tsaye ba kowa ke iya kawo, amma sai a cicira shi, in an cicira su ake cewa hannun jari, wannan miliyar guda sai a cicira shi kashi kashi. To amma kuma kashin ya zama daidai ne, kamar misali mafi yawanci kashin nan yana zama kamar jika 10-10, shine abin da ake cewa hannun jari. Kenan zo wannan jikan 10-10 mai hali ta ya zamanto ko da dan kasuwa da ya kawo wannan kamfani da za a sa ya zama kamar nasu ne. Duk mataki da za a dauka da ke kula da kasuwa dole da su. Kenan ta na wannan bangaren nake so ya hankali ƴan kasuwa da magaran su sa kudin su, in suka sa hannun jarin su a wannan kasuwa dole ta zama tasu. Duk wani tsari da za a yi na kasuwa dole da su za a je a tantamna musamman ta bangaren tattalin arziki abin da zai kawo ƴan kasuwa. Kenan kowace shekara an aka ci riba kowa ɗan kasuwa yana samu.
Maman Fari shine shugaban ƴan kasuwa na jihar da magaran yayi ƙarin haske kamar haka.
A ce misali a magari kamar da magaran ana nana bakin kokari daga miliyan 500 abin da ya gabata. A alhamdulillah wasu sun amsa ka san duk abin da ba a taba yin shi ba a ce zai karbi gami daya aiki ne tunda ba a taba yi ba a gani. Wanda suka taba sa hannun jari a nan garin da magaran suka shiga ai ba su cika kilgasu ba. Mu a wurin mu kamar wani abu ne bako, amma ana yi yau da gobe da gobe ayin Allah ya kowa zai amsa muke mu ta mun an bude. Allah sa ta zame mu alheri, ta zame a garin alheri, ta zame a kasar alheri, shine babban fatan mu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a Jamhuriyar Niger.
Ka gaida Tamar, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin mu da ya gabata, idan ba ku manta ba, iyaye da ɗalibai a lokacin Najeriya sun bayyanar da koke-kokensu na halin koɗin kula da mahukunta ke nunawa dangane da karatun ‘ya’yansu, musamman idan aka yi la’akari da kuɗaɗen da suke kashewa duk da halin rayuwa na matsi da ake ciki a Najeriya, wanda iyaye da dama ba su da zarafin biyan maƙudan kuɗaɗen jarabawa daban-daban da ‘ya’yansu za su buƙaci rubutawa domin kammala sakandare da kuma yunƙurin zuwa makarantun gaba da sakandare. Wakilin sashen Hausa a Kaduna garin gwamna, Binta Ibrahim, ta haɗa muna wannan rahoton.
A Shekarar bara ne hukumar zana jarabawa shiga manyan makarantun Najeriya wato JAMB ta bayyana cewa daliban da suka samu nasarar jarabawa kuma ba su samu gurbin karatu ba to su shakurmin su domin za su yi amfani da sakamakon har na tsawon shekara 2 zuwa 3. Sai dai wannan batuna ne mun zama na baban giwa kuma dalibai har ma da iyaye na ganin JAMB dai ta fadi ba nauyi.
Ina daya daga cikin daliban da suka samu admission bana a cikin wannan shekara ta mu ta 28. Gaskiya akwai matakai masu dimbin yawa da ake bi. Shi JAMB ana biyan 5,500 ga wahalhalu da za ku sha sannan bai zama lallai idan kika rubuta jarabawan ba za ki ci ko kuma in kin ci bai zama lallai makarantar da yake sa za su baki admission din. Sannan post JAMB ima in kai zaka ci amma kuma sai kiga admission ya zama wahala JAMB nayi su kuma duka jarabawan da nayi na ci su kinga kaman wancan shekaran da nayi na samu 248 a JAMB ina amma kuma still nani makaranta ba su bani
nayi JAMB na samu 207 amma kuma ba su ba admission ba ina alƙawarin cewa duk wanda suka ci 200 and above next year ba su yi ba for even 3 years kuma din mun gaima har yanzu ba mun gani abin amma tunda aka so kuma suka ci ANC an sake JAMB so this year na samu admission JAMB na sake yi bayan sun faɗi haka din a CV gashi nan publicly kowa ya san cewa JAMB last for 3 years this year za dole za a sake yin JAMB
kuma kuɗi za mu sake biya
da kowa zai biya wanda bai last year to kuma ni kuma har ma a gidan an fara gajiya ana tunanin kure ko in aure kawai tunda dama ana lallabawa ne kuma ne yayi sacin arewa ne ma can arewa ana doyi ne ba wai dai dan ji an abun ya kai zuciya bane
ina daya daga cikin wa'anda suka rubuta JAMB shekaran da ta wuce wato 2017 kuma na samu 220 na yi applying University of Maiduguri amma ban samu admission ba dalilin ma mun kanmu dai gaskiya ba mu san dalili ba saboda na ci JAMB 220 kinga asali ma court of maclean da suka ce 120 ne yanzu mun ma cin rake
malam Ali Mai Hula na daya daga cikin iyayen da abin ya shafa kuma yana da korafi akai
akalla idan suka sami JAMB 220 ko 200 ko 240 ya kamata a ce sun samu admission amma ni ina da yara akwai wanda ya samu 220 a yanzu haka bai samu admission ba kaga wannan an cuce ni wanda bai da hanya dan talaka 220 gashi ya kasa samu admission shi talaka inda yana da wannan hanya da zai bi ko ya sa a dawo masa da wannan kudin to ai zai iya bi dan mai 220 230 ya je a ya samu admission saboda shi dan talaka idan dai ba ya samu 250 above in dai ba ya samu wannan ba to kare ya muhurkin cewa zai samu admission in dai dan talaka ne a nan Najeriya
Director tubu daraktan hukumar ta JAMB na shiyar Kaduna Malam Ibrahim Abdulkadir Maska ga abin da yace
wannan issue din yana National Assembly an yi table na shi a National Assembly har yanzu suna tattaunawa akai so ba maganan JAMB bace maganan National Assembly ne so har yanzu nan a kowace shekara za a riƙa JAMB kafin National Assembly su ce kayan da ya kamata a yi
to yara da iyaye wa'anzu suna zargin cewa ita JAMB din kamar sa'a ce kawai ba mai rabu ka dauka
mai ka maganan sa'a kuma maganan test intelligence ne mutum ya sani ko bai sani ba yanda ake yin wannan jarabawan shine muna sa professors da doctors daga jami'o'i da kuma manyan makarantu su suke rubuta mana wannan jarabawan da ake bayan su rubuta za mu zauna mu diba mu gani mu computer ake kana rubutawa za ka yi kai da kanka za ka gyara jarabawan da kanka kana turawa sai ka riga an makin jarabawan so in ka ci ka ci in baka ci ba baka ci ba so ba maganan wai sa'a ce maganan ka sani ne ko baka sani ba
to a wasu kasashen da suka dauki ilimi din da muhimmanci saka jarabawa kyauta ne ma'ana ba a biyan ko CC me yasa JAMB taba yin kasa ba sai dai yayi sama
da an sai da 6,500 yanzu ana sai da 5,500 saboda haka yayi kasa
Mr. Mataimaki Tom Maiyashi tsohon commissioner ilimi kuma masani akan harkar tsarin ilimi yayi karin haske akan matsalar
idan ya zamana cewa iyaye ko kuma mutum yana rayuwa cikin talauci cikin kunci kamar yadda mafi yawan al'umman mu suke musamman a nan arewa to ba yadda za a yi su iya daukan irin wannan nauyi na biya ma ƴaƴansu na kudaden wayannan jarabawa wanda za su ba su dama su samu ilimi mai zurfi ba yadda za a yi iyayen yara su iya biyan wayannan kudaden kamar yadda ake bukata to wannan ko yana nufin cewa sanin ilimi mai zurfi ya zama na masu hannu da shuni wayanda su ne a kowane juyi suke rike da mulki suke rike da dukiyar kasa su kuma yadda suka ga dama da wannan da wannan duki.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Tare da fatar mahukunta za su duba wannan koke da idan rahama. Muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Sakon farko ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna taya shugaban kasar Russia Vladimir Putin murnar sake lashe zaben shugabancin kasar. Muna fata zai kawo wa al'ummar kasar ci gaba. Na azo a gani sakon hadin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Muskandari da Prince Sasi Ibn Abdullah. Sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bamu dama domin mu yi tsokaci akan hada kan da shugabannin majalisun dokokin kasar mu na Nigeria suka yi wajen daukan matakin yi wa kundin tsarin zabe gyara sabanin yadda abin yake a baya. Sakon Sani Gule Kampala Malam Madori da Shamsu Abubakar Zamani. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga shugaba Buhari da ya duba halin da talakawan Nigeria ke ciki. Ba wai ya tsaya cece ku ce da ƴan majalisa ba. Sako daga Malam Abdulsalam Mai Walda Dambam. Sako na gaba yace ina son ku bani dama na mika sakon ta'aziyya ta gwamnatin jihar Bauchi da iyalan margayi Senator Ali Wakil. Allah ya ji kansa da rahama, ka sa aljanna ta zama makomarsa. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Korar jami'an diplomasiyar juna da ke faruwa tsakanin kasashen Burtaniya da Rasha ba shine mafita ba illa hawa teburin sulhu. Da fatar Allah ya kawo karshen wannan takaddama. Sako daga Sani Mai Lange-lange Yalwan Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Salihu Isa Fana. Sai kuma sako na karshe yace salam, muna godiya da karanto mana wasiƙun mu. Don Allah muna kira ga gwamnatin shugaba Buhari da majalisun tarayyar Najeriya da su tabbata an kammala hanyar da ya taso daga garin Ibadan zuwa Lagos don kawo karshen rasa rayuka akan hanya. Don ko je an yi asaran mutane 18. Sako daga Bala na Yashi Lakwaja da Sarkin Ladan Nai Lakwaja.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Fiye da mutane 1000 ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Mariel Franco. Wani babban lauya a fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump bai da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa, duk kuwa da ƙorafe-ƙorafen da shi Trump ya yi a dandalinsa na Twitter, inda yake zargin jami'in da cewa yana cusa son rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban kasar Rasha a cikin tsanaki da adalci, amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen kasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Kafin in sallama da ku, ina taya magayakin Duguri Alhaji Muhammadu Bayara murnar ɗaurin auren ɗiyarsa Zainab da aka yi makon jiya. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat ɗan Mai Suro wadda ta karanta mana labaran duniya, da kuma Julie Lesley Creation wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake biyan albashin 'yan majalisa da kuma allowance. Sai Allah ya kai mu.